وبوكي سورارا تكنن ساشا خوصة مريم أمريكا بين واشنطن دي سي أكام ميدوشي أجرن دبير تلاتن دائر وما أربعين دلايا أنا كما إيا كاما ما أبرينا يمين جمهوريا ميتر أتشر بيو إيا فيك كم ميتر لني دبير تكو بير زنو أسام سيف ما وستشوش نزنو أسام جمهوريا ميتر تسكى على الويديو أنفاني سلونيا لكمانيا أشوكو ما سنقصر كانو كمزا إيا كاما متأوف الويديو سننزا إيا جمهوريا لنجيسو الويديو إيا حوصة.com وكما ساشا حوصة.com ما سكبا تروى يهلا أجيني سيدي تعالني أمين بهاري أونا أدكرن الهنس شرية دوكوزينا مدناني أكن بطوكوان بسكة شاكي كيوان لابيا إذا أيوما زاني مدناني أكن واني نو إموس أننسي داموة دماس جيوكو كان إنشكانس أتجيزين كدام باين سنهايكو wanda ake kira postpartum depression a turanci haka zara ku kuna tafa da karin bayani a cikin shirin namu ne yau wakilan sashen Hausa sun samu tattaunawa da likita da masana addini a kan wannan batu sai a kasance tare da shirin yau da gobe jama'a samu fara ne da jin bayani daga likita wanda wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hawwa Umar ta tuntuba akan wannan batu
sunana Dr. Idris Muhammad Jiman na aiki a babban asibiti na kasa National Hospital na Abuja
akwai abin da ake kira postpartum depression wato yanayi na damuwar tunani bayan haihuwa ko cunkushewar tunani bayan haihuwa shin ko za ka mana karin bayani akan a likitanci menene postpartum depression
postpartum depression ko muke damuwan tunani da ya samu matsomi daga haihuwar mace kuma daga mace ta haihu ko kuma ta samu ɗorin ciki shi ne yana nan dai damuwa ne da muke dan fuskanta a likitance idan mata sun haihu saboda wannan damuwan yana yi aukuwa a ɗaya daga cikin kowace mata biyar da suka haihu ɗaya zai iya samun wannan postpartum depression din
ko me ke kawo wannan yanayi na damuwa ko halin cunkushewar tunani bayan mace ta haihu
abun da za a yi a cewa shine yake kawo matsomin shi shine kamar rikitarwa ko rikicewa na sinadarin ino jikin mace sinadarin da yake tasowa ake amina yake tasowa a cikin kwakwalwar mace ana ce da wajen hypothalamus pituitary adrenal axis to kowanne gaɓoɓi guda uku nan guda biyu suna cikin kwakwalwa wato hypothalamus da pituitary gland sai kuma adrenal shi yana can kasa to akwai sinadarori da Allah ya tsara a jikin dan adam yakan tasowa daga na can sama shine hypothalamus ya zo yayi aiki akan pituitary shi ma ya fitar da sinadarin nasa wanda zai shiga jini ya zagaya jikin jinin mutum har zuwa wajen da akwai koda yake akwai wani gaba kuma kan koda ana ce da shi adrenal to wannan adrenal shi ma idan ya samu signal daga wannan sinadarorin na saman shi ma yakan fitar da wasu sinadarori da yake regulating ko kuma yake kayyade ayyukan na jikin dan adam to idan an samu wannan ya rikice saboda wasu abubuwa da yana da alaka da samun ciki da daukan ciki da kuma haihuwan ciki da kuma sakamakon haihuwan to mace za ta iya samun wannan ciwon cuɗanyen zuciya ko na tunani
to likita menene alamomin wannan cuta ko kuma ya za a gane cewa mace ta shiga wannan yanayi bayan ta haihu
to na daya dai kullun tunda muka fara wannan bayanin muna cewa bayan haihuwa to postpartum a turance ko kuma a likitance shi ne sati shida bayan mace ta haihu to wannan lokacin shi ne lokacin da jiki yakan dan gyara ya koma yanda yanayin da yake ciki kafin wannan matan ta samu ciki. To amma idan an duba postpartum depression din nan zai iya farawa can baya-baya. To amma saboda yana da alaka da wannan aida cikin da an haihu yaro ko kuma cikin da ya yi barinsa, to koda daga wata hudu zuwa shida da yakan fara bayan ciki, to za a ce mace tana da wannan ciwon shudanyen tunani bayan haihuwa. To a iya gano cewa wannan yanda yanayin wannan mata take, mace wannan take yanzu, ya yana da alaka da wannan ciwo din, shine zaka ga mace ba ta da karfi, komai tana nan ragon-ragon, ba ta son ta ci abinci ko kuma cin abincin babu kuzari ko kuma ba ta da, ba za ta ji cin abinci ba, ko ga abinci ba wai babu bane, kuma sai ta kasa yin bacci sosai da dare, sai dare yi ko ayi bacci sai ta tashi ko kuma tana nan a kwanciya amma ba ta yi bacci ba har dare ya rage ko kuma safe. Then za ta iya dan cire kanta daga cikin jama'a, komai ana hayaniya ita tana nan a zaune, ba ta ma tashi ta koma wani gefe ba, tana nan ba za ta ce ba hukun ba, ko an yi magana da ita in an jaja ko an tura ta sosai sai ta kawo magana guda daya biyu sai ta yi gun kuma a wajen da kowane a cikin gida ana nan ana fara da sauransu. Then za ta iya zama mai saurin fushi ko kuma abu kadan sai ka ganta ta janye ta yi fushi sosai, sai ka rasa meye ne aka ce a nan yanzu da zai kawo iri wannan fushi din. Da iri wannan matan kuma sai su fara tunanin ɗauke ran kansu ko kuma su ce za su kashe kansu, ko ba sun fada da baki ba, sai su tsaya alakan da zai kawo wani lani ko rauni da zai iya haddasa mutuwansu. Wannan su ne alamomin da za a ce kai wannan ba halinta kenan a da ba. Bayan haihuwa nan da wata biyu ko uku ne na ga ta fara yin wuri wannan ayyuka, to za a iya fitowa a tantabi masu ilimin kimiyya ko kuma na likitanci cewa ga shi fa ban gane kan wance kaza ba.
To likita, musamman ma idan aka ga tana waɗannan halayya sai kuma ba a ɗauki mataki da gaggawa ba, yaya abin zai iya kaiwa?
Idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba, to zai iya komawa da kanshi, amma ba lalle ba ne, kuma zai iya dada rikicewa har ta sama a ce ta aukace ki baki daya. Saboda haka idan an lura da wannan mataki na farko shine a fito asibiti a samu doktoci a duba, in ya so a ce ma ba abin da ya so yake damunta, komai lafiya lau, ya fi kwanci hankali ga wanda za a ce ba abin da yake damunta kuma tana da babban damuwa. Nada yake nan. Na biyu, idan ba a ɗauki mataki ba, to zai da rikicewa ko kuma abubuwa su janye, idan wannan sinadari na hypothalamus da pituitary da adrenal din Allah ya kawo su sai tare kansu kuma, to amma da wuya wannan ya faru, sai dai ba a ce abun ba zai yiwu ba, inda rikicin dan Adam ne Allah ne yake da komai, sai kuma yanda ya yiwu shi muka gani. To idan an ɗauki mataki ba, za a iya samun jada lalacewa ko kuma a ce ta zo wata rana a zuwa gan ta jima kanta ciwo saboda tana tsadar rayuwa ta ishe ta, tana so ta mutu ko ba ta fada ba, to kaga bai kamata ba a bar ana kallo sai ya kai ga wannan matsayi, in ma ba an zo antar ta riga ta kashe kanta ba.
To likita, yaya ake kula da matan da suka samu kansu a wannan hali?
To babban kula da shi ne yan uwa mu yi la'akari da junanmu, wanda an haifu abinda aka gani ba daidai ba ne, to a fito da wuri neman bayaninsa da kuma yin damuwa ne neman sakamakon da yadda za a yi a magani a magance shi, domin idan an ma fara magani da wuri, to sakamakon ya fi kyau ga da ana ta kallo kila sai da aka zo wata rana aka ga cewa ko ta yi kokarin kashe kanta aka san cewa kai wance kasa hankalinta ba daidai ba ne mu fita yanzu, to kaga kila ya yi nisa, to ko an yi maganin sakamakon ba ya yi kyau sosai ga idan an kwatanta shi da wanda an fara da zara an gan alamari ya fara ya dan canza daga yanda take da, banda wannan sai ya ana da magungunan sha bazan ambaci sunayen su ba da yake idan dai ya samu asibiti doktocin asibiti ko doktocin haihuwa obstetricians irin mu ko kuma doktocin psychiatry in waje ne da ake da doktocin psychiatry to akwai maganin da za a bada Allah zai kawo sauki
misali ba dauki mataki da gaggawa ba har abin ya ta'azzara indai aka fara magani kuma daga baya ana iya warkewa
in ba dauki in aka bari yayi nisa ka aka soma magani ana iya warkewa amma yanda aka bar abun yayi kama tukun to samun sauki ma banda ba zai yi kyau sosai kamar in an fara da wuri ba yakan dauki lokaci shi yasa nace kula da kanmu da junanmu cewa kai an lewance kaza tunda ta haifu ba iri na da ba to in ma ba ali ne da ya danganta da iri wannan ciwon tunani ba dan an fito an yi bayani za a iya gaya musu da za a ce a ba abin da yake damunta kawai ita tana wani rikici ne ko wani abu ne daban a sashi a kan wannan amma ba wai sunta ba ne rashin lafiya ne na zuciya ko na tunani shi yake damunta so idan mun kula da juna muka ba juna general care wato wannan kula da juna yana sa sakamakon abin da za a samu idan fara magani yakan fi kyau sosai
daga ƙarshe wasu hanyoyi ya kamata a bi don kariya daga shiga irin wannan yanayi na damuwa takura da kuma cunkushewar tunani bayan haihuwa
hanyoyi da dama na daya shi ne a samu yin ciki a cikin koshin lafiya bayan an sa yin ciki a yi kiwon awon ciki a wajen da akwai malamin asibitoci da kayan aiki idan an zo haihuwa kuma a yi kokari a je asibiti a haihu asibiti saboda wani sayi abinda ke haddasa wannan zuciya shine wani wahala da rashin kula da mace ta shiga lokacin da za ta haihu kuma da ciwo da komi ko kuma sakamakon haihuwa an yi wahala nakuda har an zo an haihu yaro ya mutu kaga duk wayannan abu ne da zai zauna a zuciyar mutum to iri wayannan idan an yi tsari a jina kiwon lafiyan ciki sosai yawon ciki sosai da kuma a haihu a asibiti kaga ba za a ma bar a barta cikin nakuda ta sha wahala a ƙarshe ta fita da kyar kuma yaro ya mutu sai ta gashi nan an gama an dauki ciki ko an santa da ciki an santa haihu babu yaro to iri wannan damuwan idan an yi antinata zai ragu shi kuwa zai sa tunanin zuci iri wannan da zai kifo da mace cikin wannan damuwa zai
yau ubangiji sarkin baiwa
Coming inda yake zama ko mai aure ne ko mara aure ne. Dalili shine muna so mu san tushen shi, domin ba mu san tushen mutumin ba bare mu iya san ainihin damuwan ba. Wata kila wurin aiki shine yana da wasu damuwa, ko zama tsakanin ƴan uwa a gida, ko tsakanin mata da miji, ko tsakanin irin hali da ƴaƴa suke ma yara, ko kuma iyaye suke yi ma iyaye, ko kuma abin da iyaye suke yi ma yara. Shine na birgite ma mutum hankali, so mukan ba su shawara mu kuma yi musu counseling domin su nema taimako a asibiti, ko kuma waɗanda su yi karatu ta fannin irin wannan cututtuka da waɗanda birkitar da ma mutum kwakwalwa.
To da yawa idan wato mutane suka shiga irin wannan yanayi sukan gudu zuwa wurin ku ne da ganin cewa za su samu mafita, ko kuma za su samu warkarwa. Kana ganin kaman malaman addini suna taimakawa wato wajen warkar da irin waɗannan yanayi?
Ba dukansu ba, don cikin akwai waɗanda sun gane cewa damuwa ne, akwai kuma waɗanda za su ce a'a su wasu ruhohi ne sun shiga musu hakai. To in ya faru haka, shine ki gane za a aje su wani lokaci har sati ɗaya, sati biyu ana addu'a. A cikin addu'an ba a ga wani canzawa ko wani taimako da yana kawo musu ba, amma su da kansu da yawa rashin sani ne. So ba kowane pastor ko reverend a church ne yakan gane ba. Shi yasa a yadda muke ciki yanzu, akwai mutane da yawa suna tafiya haka da irin wa'innan damuwa, domin ba su samu ainihin wanda zai taimake su ba.
To amma su malaman addinin nan, ko kuma a ce fastoci, wani lokaci zaka ga kamar yadda kai bayani, za a dauki mutum a aje shi har mako daya, mako biyu, ana ta mishi addu'a. Wani lokaci za a samu dan sauki, amma daga baya sai ka zo ka ga abin ya sake dawowa. Kana ga kamar me yake janyo haka ne?
To kin san a cikin addu'a, ko kuma cikin ba da shawara, wani lokaci akwai kalmomi da su fastoci suka yi amfani da shi. A turance ya kance za a hypnotize nasu, wato assurance, da ba su tabbaci cewa wannan damuwan in ku yi kaza, in ku yi kaza zai tafi. Ko kuma wani lokaci akan ba su wasu abubuwa ma har su sha. To wani ganye da ruwa da abubuwa daban-daban dai,
waɗansu mai ma da ake ce anointing oil,
anointing oil. To in kin ga kamar wasu anointing oil din ma, da ke sunan da ke kan anointing oil din yakan ba mai irin wannan damuwa karfi, watakila don ya sa zuciya ya yi amfani da wannan zai taimake shi. To da fari ya fara amfani da shi, ki gane da gaske zai samu zuciyar shi ya kwanta, hankali shi ya zo wuri daya, amma a kwana tashi sai ki ga an koma gidan jiya. To
daga ƙarshe idan sun zo, yaya kuke ba su, wani shawara kuke ba su, tunda dai sun tabbatar da cewa idan suka same ka a matsayin pastor ko kuma a matsayin malamin addini, suna ga kaman duk wannan damuwan da suke da shi har ma wayansu da yana zama musu kaman hauka zai warware, wace shawara kuke ba su?
Kaman ni kam, kamar da na faɗa tun farko, sukan zo wurina in wanda zai iya handling ne sai mu yi appointment so biyu uku haka, har iya yiwu na riga na san tushen damuwan shi, na kan sa kai sosai don taimaka. Amma a ƙarshenta mukan ba su shawara su nemi inda da su samu taimako.
Allah ka ba mu sa, sai kama Allah ka taimake mu. akan wannan batu.
Sunana Mustafa Aliyu Gwarando, murshi jama'atul Nasrul Islam karamar hukumar Jos ta Arewa. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin amma ba'd. Hakika wannan kalma da ake kiranta da tuna da suna depression a turanci wanda a hausance ake gani kamar damuwa ne yakan haifar da haka. Abinda na fahimta game da wannan kalma shine damuwa ne da yakan samu dan Adam wanda har yakan kai ga ya burkita lissafin shi da kwakwalwar shi, wanda wani lokaci sai ka ga mutum yana wasu abubuwa ko fisge-fisge haka ko makamacin haka, wani har ta kai ga ya Fatima bai san hayyacin da yake ciki ba. To so da yawa wannan abin da yake samun yake kawo irin wannan so da yawa damuwa ne da mutum ya shiga, ko ya rasa wani masoyin shi, ko ya rasa wani dukiyar shi, ko wani abu makamancin haka. To so da yawa wannan shine yake kawo irin waɗannan abubuwa wanda za a yi ta fama a yi ta fama, amma sai ka ga cewa dai mutum dai abin yana mutum yana kadan 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 har ya zama cewa ya girma, ya zama cewa ya kai yadda control din shi ma sai zama da damuwa.
An sau da dama akan idan aka ga irin wannan yanayi sai kaga an rikice musamman a gida, sai a danganta shi da aljannu ko iskoki ko kuma wani yanayi, ya kuke ganin haka?
Eh, gaskiya ne wani lokaci abin yana kama da aljani, amma so da yawa din ba aljani bane, damuwa ne tsagwarar ta take kawo irin waɗannan abubuwa. Domin shi cuta na aljani gaskiya ne a musulunci akwai cuta na jinnu, to amma wani lokaci rashin fahimtarta sai a danganta depression da matsayin cewar tabin jinni ne. Saboda me? Kwakwalwa idan abu yayi mata yawa ya mata yawa ya mata yawa, to za a kasa samun control a wajen mutum, wanda shine wasu suke ganin cewa kamar tabin aljani ne ya samu mutum, amma shi tabin aljani ai zaka samu cewa wani lokaci akwai sanda zai tashi, akwai sanda kuma sai a dauki lokaci ba a same shi ba, amma shi wannan depression zaka samu cewa so da yawa sai dai a ce mutum an sa shi ko yayi bacci ko wani abu makamancin haka, shine zai kawo kwakwalwar shi ta samu nasuwa. Shi kwakwalwa ce ake nema ta samu nasuwa, to sannan sai kaga ya wasake. To amma shi wancan bugun aljani ai kwata-kwata ma mutum baya hayyacin shi, bai san cewa menene yake ba, a wata duniya ma yake shi bai san ta ba kwata-kwata. So wannan shine bambancin su kenan.
To a da yawa ku kuma sau da dama idan aka samu wannan yanayi akan rugo a zo wurin ku musamman malamai saboda neman taimako, me kuke yi musu?
To alal hakika na farko dai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a Alqur'ani cewa dukkan damuwa in ta kai damuwa to maganin ta Allah. Allah ya ce ku roki addu'a, ku roki Allah, saboda haka shine zai yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cewa addu'a shine makamin dukkan mu'mini. To saboda haka idan irin waɗannan sun zo sun samu maluma, to abu na farko akan yi musu addu'a da fatan cewar Allah ya dauke ke musu. To amma yin addu'a fa bai hana kuma a ce aje asibiti, domin dole abinda za a yi dole ne sai an bi matakai, domin akwai abin da ke cewa tsani, Allah shine mai yin komai, tunda ko asibiti kaje Allah ne mai warkar da kai. To amma ba za ka zauna a gida kawai ka nada hannu kace Allah warkar da ni ba, a'a za ka yi addu'a sannan kuma za ka tafi asibiti, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake qayyid thumma tawakkal, ka dogara da Allah, kai kayin kai ka nema wa kanka mafita sannan ka dogara ga Allah. To saboda haka idan suka zo abinda muke musu muna musu addu'o'i, idan aka yi addu'a kuma sai a duba a ce musu to wannan ku je wajen likitoci su kuma su bincike ku su gani, su ma in sun duba in nasu ne wanda za su iya yi, tunda kamar yadda aka faɗa depression ne, to kaga akwai magunguna, akwai allurai, akwai shawarwari kuma har yanzu da za su ba wa mai irin wannan damuwa. To idan sun duba sun ga cewa abun ba bangaren su bane, su ma su zai sake cewa koma wurin malamai su je su yi addu'a, domin su ne ake ga suka fi kusa da Allah, saboda ka roki Allah sunan suna bada magani nan kuma ana addu'a, to sai ta taru gaba daya sai ta yi tasiri sai kaga an samu sauki.
Amma ya kuke fahimtan wato wannan yanayi na depression da kuma yanayi na tabin hankali?
Eh, hakika kamar yadda na faɗa suna da dan bambanci, domin shi depression kamar yadda na faɗa dama damuwa ce take kawo shi, ko mutum ya rasa wani masoyin shi, ko kuma ya rasa wani dukiyar shi, ko ya kwallafa rai akwai wani abu da yake so ya sai ya samu, ko na mulki ne, ko na mukami ne, ko wani abu haka, to ya kwallafa rai, to zai ta kawo masa damuwoyi kwakwalwar shi tai ta tuna abubuwa da yawa ya zama cewar ya fita a hayyace shi bai iya cin abinci baya iya bacci bai da nasuwa bai da komai wannan shine bangaren depression kenan shi kuma bangaren jinnu kamar yadda na fada zaki samu cewar shi lokaci lokaci ne yake ka san wa mutum wani lokaci idan akwai abin da zai iya cutar da mutum to jinnu sukan bige shi saboda kar ma ya kai kanshi wannan wajen balle damuwar ta same shi saboda ka sai ya fadi ya zama cewar baya hayyace shi sai kiga wani tamkar ya mutu wani kuma ya su male sai an samu wani lokaci can ya natsu ko an yi masa addu'a wani ayyafa masa ruwa da makamantansu to shi sai ya dawo idan jinnu ne amma shi wancan kamar da naga miki shi fa dole addu'a sa'annan kuma neman magani da ya cire damuwar a zuciyar shi shine yake kawo ake samun sauki a ciki wannan shine bambancin su kenan
kon lokaci sai kaga ana tsangwaman mutum ko kuma ba a nuna masa kauna a lokacin da yake bukatar wannan kauna ta yadda har zai dawo da wannan hankalinsa ina shawaran ka ga musamman yan uwa ko da a cikin iyali ne ko kuma iyaye ne idan suka samu kansu a cikin ko kuma wani wanda yake da irin wannan yanayi
alhamdulillah kamar Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya nuna mana tsarin yanda duk ya kamata mu tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana cewa fiyayyen mutane shine wanda yake taimakon mutane kullun dukkan halitta da ka gani gabaki ɗaya ko da mutum ne ko ba mutum ba duka Allah ne ya yi shi kuma tabbas yana da haƙi wanda ya kamata ga ƴan uwa duka su kiyaye masa so idan mutum ya tsinci kansa a irin wannan yanayi ba kore shi ake yi ba a'a kokari ake yi domin kai ma gobe muka san me zai iya samun ka ba saboda haka idan ka ga mutum ko ka san shi ba magana family ba ma ko da ka san shi ne kai ko baka san shi ba ka zo ka tarar da shi a irin wannan yanayi to yana da kyau ka tsaya ka tausaya ko da ba za ka ce masa komai ba dai ka nuna ne jimaminka da tausayinka a cikin zuciya ka nuna musu haka kafin ka tashi ka wuce idan kuma ya zama dan uwa ne ko din community ne to abin da ya kamata cewar ai ta taya shi da addu'a kuma a dinga kokari ana jan hankalin shi ana rarrashe shi ana tausaya mishi ana nuna masa cewa wannan kamar jarrabawa ne kuma zai wuce with time komai zai iya wucewa saboda haka da wata kila bai da shi amma yanzu wani dalili ya kawo abin ya same shi to kuma ya sani cewa a kowane lokaci Allah zai ya dauke masa ya zama cewa ya abin nan so abinda ake so al'umma su dinga yake nan a dinga jan irin waɗannan mutane a jiki ai musu addu'a kuma a ba su shawarwari shine abinda ya kamata kenan
kai to agaga ne kika bokan turai amma ya
Thank you.